sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17, 25, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalal FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Ranar yau Juma'a 27 ga watan Disamba shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jin ragamar shirin. Kamar yadda kuka ji a shirin mu na safi, zamu kawo muku bangaren da masana ke cewa akan wace irin rawa sabar takardar kuɗin ta eko da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma ta aminta da shi zai yi a kasashen Afirka. Baya ga haka muna tafe da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa. Har ila yau za ku ji wasu sharhin jaridan Amurka sai kuma sakonnin da ku bar mana akan na'ura. Amma duk sai kun ba gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da caccakar 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat a jihar Alhamis akan shirin tsige shi da suka yi, yayin da 'yan majalisar suke ci gaba da ja-in-ja akan shari'ar da zai fuskanta a majalisar dattawan kasar. 'Yan jam'iyyar Democrat masu tsatsauran ra'ayi da ba su iya yin komai ba sun ce suna so su gaggauta komai zuwa majalisar dattawa saboda shugaba Trump yana barazana ga tsaron kasa. Amma yanzu ba sa son abin ya tafi da sauri, suna so a tafiyar da shi a hankali makaryata. Shugaba Trump ya wallafa haka ne a shafinsa na Twitter. Kakakin majalisar wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta ɗage tura daftarin tsigewar zuwa majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican domin soma sauraron shari'ar har sai illa masha Allahu. Pelosi ta ce ba za ta yi wani abu ba har sai majalisar dattawan ta amince da dokokin da za su yi amfani da su a lokacin shari'ar. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell ya sassauta matsayar da ya ɗauka na ƙalubalantar buƙatar shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar Democrat Chuck Schumer na sauraron bahasi daga wasu jami'an gwamnati hudu, cikin su har da tsohon mai ba da shawara kan harkar tsaro John Bolton da kuma muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney a lokacin shari'ar tsige shugaba Trump a majalisar dattawan. Wata 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da ma'aikata wadda ta wallafa wani saƙon Twitter a ranar Laraba da ta gabata ta ce ta shigar da ƙara ɗaya daga cikin masu ɗauko rahotanni a gidan talabijin na gwamnatin Iran da ta tilasta mata furta cewa ta rufe shafinta na kafar sada zumunta. A cikin jerin wasu saƙonnin Twitter a ranar Laraba, Sufeda Kolyan ta ce ta shigar da ƙarar 'yan jaridar sabili da rawar da ta taka a wurin haɗa wani labarin talabijin, inda a ciki aka tilastawa Kolyan da wasu sauran 'yan gwagwarmaya furta kalaman da suka zargi kansu da shi. Kolyan, wadda yanzu ba ta kan kafar sadarwa na zamani, ta yi zargin cewa an tilasta mata ta rufe shafinta sakamakon matsin lamba daga jami'an tsaro. Labaran da zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Akalla mutane 30 aka kashe a faɗan da aka gwabza tsakanin wasu mayaka da 'yan kasuwa a gundumar Bangi, babban birnin ƙasar Afirka ta Tsakiya. Jami'an tsaro da kuma limamin yankin suka faɗa jiya Alhamis. Gawarki 30 aka kawo masallaci, Awad Alkarimi ya faɗa, wanda shine limamin masallacin Ali Babolo da ke gundumar da ake kira PK5 da ya zama wani tudun mun tsira ga musulman Bangi a lokacin da aka yi arangama tsakanin musulmai da kiristoci a ƙasar da ke ƙara uzura. Wani jami'in tsaro da ya nemi a sake sunansa shi ma ya ce akalla mutane 30 suka mutu ba tare da ya ba da wani ƙarin bayani ba. Faɗan ya ɓarke ne bayan da 'yan kasuwa wasu 'yan kasuwar gundumar suka ɗauki makamai don nuna adawarsu ga harajin da ƙungiyoyin mayaka suka ƙaƙaba musu a cewar limamin yankin. Yanzu haka adadin 'yan kasar Kamaru masu magana da Turancin Ingilishi waɗanda suka tsere daga rikicin 'yan aware da ya hallaka sama da mutane 3,000 a cikin shekaru uku da suka gabata sun koma gidajensu don gudanar da bukukuwan Kirsimeti da na sabuwar shekara. To sai dai komawar tasu kalilance a manyan garuruwa da suke magana da Turancin Ingilishi, yayin da ƙauyuka suke ci gaba da zama filin daga ga mayakan 'yan aware da sojojin ƙasar. Kusan Kiristoci 300 suka rera waƙar Kirsimeti ta Carol a Cocin Roman Katolika a garin Kumba na kudu maso yamma da suke magana da Turancin Ingilishi a lokacin bukukuwan wannan shekarar. Wannan ne karo na farko a cikin shekaru uku da cocin ta sami yawan masu ibada. Shekarar da ta gabata mutane 70 suka halarci ibadar bikin Kirsimeti a nan. Ma'aikatar sufurin Kamaru ta bada rahoton cewa mutane da dama ne suka tafi yankin da ake magana da Turancin Ingilishi a cikin wannan wata na Disamba, amma sun tsaya kawai a cikin manyan garuruwa sai dai ba su bada wani cikakken bayani ba kan mutane nawa ne suka koma.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a shirinmu na safe, inda masana suka yi bayani akan irin rawar da sabon takardar kudin eco na bai daya zai yi a kasar Kamaru. To wakilin murya Amurka ya tuntubi Malam Bashir Ladan, wani dan jarida mai zaman kansa, akan wace irin rawa sabar takardar kudin zai taka a kasashen Afirka.
To kasan a asali an so ya zamana cewa kudin eco wato ya hada kan duk kasashen ECOWAS, wato wa'ancan takwas da suke amfani da kudin SEPA kasashen da Faransa ta rene su, sa'annan da shauran kasashen kamar Najeriya da Ghana. To yin hakan a yanzu zai yi wuya, abin da ya sa kenan wato kasancewan kudi amfaninta na ECOWAS a cikin ECOWAS zai wuya, saboda kasashe kamar Najeriya da Ghana kasashe ne da ba sa so su bada ƴancinsu, domin su sutuncin da amma suna da kudaden su, da wannan kudace da waɗannan kudaden yin kuma suke do harkokin su da su, wato Najeriya na da nairan ta, Ghana na da sidin ta. To ka gani yanzu a yadda da aka so a tafi da harkan wannan kudi, ya zama kaman Faransa, yana nuna cewa Faransa na da shaurin karfi a cikin eco. To don haka shi yasa Najeriya suke taka tsantsan kada wannan abun ya je zama sanadiyan koma su baya. Kaga a yanzu so ne Najeriya ita ce kasa ta farko a harkar cinikayya a cikin Afirka.
Me zaka faɗa akan kudin SEPA na kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya, tunda su kuma har yanzu suna cin kudin, ba kudin eco za su yi amfani da shi ba?
Ka san duk abun da aka ce an fara, to lallai zai ci gaba. Abun da Faransa suke cewa effet domino, wato idan dai yanda kaga yan kasashen Afirka ta yamma sun fara, to in Allah ya da Afirka ta tsakiya za su yi, domin su ma a taro da suka yi na karshe watan da ya shige a yawun da na yan SEMAC kenan, kun yi haɗin kan Afirka ta tsakiya, su ma an sa wannan, wato nasu tunani suna so dama ya bambanta da na ECOWAS, saboda ECOWAS da farko sun ce da wannan kuɗi in Faransa ce za ta buga, sa'annan yanayin canji tsakanin eco da kuma euro kudin turawa kenan, canji zai shaura dai daya, babu abin da zai canza, wato suna ce da shi parity fix. To kaga shine da yawa suke cewa kai dai da dan juma ne da dan jummai, kamar da Bahaushe yake fada. To wa'annan yan kasashen Afirka ta tsakiya suna taka tsantsan, ana musu ganin kaman ba su da niyan fita, amma taron su na karshe da suka yi a yawun da ya nuna cewa lallai sun yi niyan su ma za su, akwai abin da za a yi, yanzu sai dai mu saurara kada mu yi musu zato, sai mu saurara mu ga me wannan abin zai haifa, don an bar wa BIAC wato bankin su kenan, an ba su wannan nauyin su kawo shawarwari yadda za a yi, ko a ce kwarwata sabuwar wani sabon kuɗi ko kuwa a san yanda za a yi sefa da ake amfani da shi a yanzu ya zama cewa sefa ya zama kudin mu ne gabaki daya ma'ana mu za mu buga mu ne kuma za mu yi duk wani za mu tsara yadda za a tafiyar da wannan kudi
na tambayi dan kasuwa Alhaji Yaya wanda yake shiga da fice a kasashen nahiyar Afirka ko ya yake ganin wannan kudi na eco akan harkokin kasuwancin su
ni kam ana wara ayin kam wannan kudin ba abun da zai tsina nama yan Afirka ta yamma menene dalili in ba kuma ta ba kudin nan an so mai magana wannan kudin yawa kalla kusan shekara 10-15 kenan aka so ba magana wannan kudin me yasa yin kudin bai tabbata ba sai yanzu kwanakin nan naga wai Emmanuel Macron shugaban France wai ya amince da wannan kudin me yasa ya amince da can ba su amince ba sai yanzu saboda sun gama tsare-tsaren su ne yanda za su sarrafa kudin yanda za su juya ainihin wanda suke rike da wannan kudin to ni ka na wara ayin kan Faransa fa wai ta fita wai daga bangaren ainihin kasashen da ta mulka wannan fa mafarki ne wallahi gonda mu daina ma wannan mafarkin saboda ekon nan hannun Faransa yake ko shakka babu ekon nan hannun Faransa yake Najeriya ni Najeriya yanzu haka Najeriya ana cewa Najeriya sun sa hannu Najeriya sun sa hannu da su Ghana da sauran kasashen Reno English kasashen Reno English su nawa ne a cike akalla kusan kasa 15 kasashen Faransa nawa ne a cike kasashen Reno English nawa ne a cike su kadan ne to saboda haka duk da Najeriya tana da karfin tattalin arziki amma na san Najeriya za ta zauna akan neranta ko shakka babu Najeriya ba za ta canza neranta ba saboda a kurkusan nan ba mu ga kudin da zai fi naira daraja da saukin ainihin aiki da saukin sarrafawa ba saboda haka gaskiya ni kan shawaran da zan ba yan Afirka ta yamma ya kamata a duba a yi shawara da kyau a san irin tsarin da za a yi kuma Faransa fa tana da kaso mai yawa a cikin wannan kudin kuma Faransa tana da hannu tana da karfi a cikin wannan kudin saboda ni na tabbata ba za su yi sign ko ba za su sa hannu ba za su amince da wannan kudin ba sai sun samu sun duba interior su sun duba samun su a ciki saboda kwanakin nan naji an ce Faransa ta amince me yasa tunda bata amince ba sai yanzu
Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Allah 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 hada kan mu a tsere kan mu so juna manufarmu anan zama na mutunci
a gaida Muhammad Awul Garba kafin mu ci gaba ku shakata da wannan madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan yana ci karfe 2 da minti 15 ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi idan ba sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata mun fara kawo muku wasu daga cikin matan da suka bada gudunmuwar su a wannan shirin na kallabi a cikin wannan shekara ta 2019 a cikin shirinmu na yau za mu sake waiwayawa baya mu ga irin gudunmuwar da wasu matan suka bada a wannan shirin na kallabi
sunana Khadija Kasim wannan Central Bank a Lagos tun daga senior supervisor Allah ya dauka kani ya kai ni matsayin deputy director to akai tafarin mata za su taimaki ƴaƴan za su tabbatar da cewa ƴaƴan su sun samu ilimi ƴaƴan su sun samu kiwon lafiya ne to kuma ƴaƴan su sun samu tarbiyya haka din a talakan can akwai iyaye da suke iyakacin kokarin amma akwai iyaka mata su tashi su nemi sana'a kuma idan an samu sana'a a fara aje wasu kaddarori saboda ko da rana zai zo na yaya za a yi
mun kuma samu bakuncin Dr. Nafisa Hayatuddin
ni likita ce da na kwarya bangaren aikin kwakwalwa kula da lalurar da ta shafi kwakwalwa da kuma yanayin tabin hankali
me da me kike gani yake haddasa irin wannan matsalar ta shan kwaya
akwai abubuwa da yawa da suke iya jawo matsala irin wannan na farko wani yakan hada daga gado matan aure wasun su ya hada da su ma daga irin wannan damuwa ne damuwa na gidan miji wanda idan kin kai kara sai dai kawai a ce miki koma ki yi hakuri wani in aka kai mishi kara a matsayin magabaci ba zai bincike ba so wannan yana iya sa mace ta rika tunanin cewa to me ma ma'anan in gaya ma wani me ma'anan in nemi taimako wurin wani bari kawai in sha abin da zai sa amanta da matsaloli
to watakan in na fahimta su ma iyaye wata sa'in sakan taka rawa kenan a wajen wannan fannin
kwarai kuwa suna da matukar suna da muhimmin mataki da yake a matsayi a cikin wannan al'amari
bayan haka mun kuma samu bakuncin
sunana honorable Saudi Susani ita rayuwa aske take da kalubale amma an ga samu miji mai wanda yake goyen bayan ka kuma ka samu kyakkyawan tarbiyya daga gida baka rena miji nan ba baka dauki wannan ilimin naka ya zama abin mashi izgilanci ba ko mashi rashin kunya ko kuma rena iyayen shi ko kuma rena iyayenka kin ga kuma zai su fiya da kai
idan aka kwatanta tsare-tsaren inganta mata a wancan lokaci da wannan akwai bambanci an dora ko ku kasa ake yi
to ni dai bazan ce ba daura ba amma dai muna zaman kafata kowa san halin da kike ba mu san me yasa an daga wannan sakan mata ba magana ake kawai yanzu magana a hannu ba to matan zamani kullun nakan ce idan kina da kananan ƴaƴa akan ki shiga siyasa saboda za ki shuta da su ba ki tsaki da su ba siyasa wani abu ne mai kima 100% attention in ki shiga siyasa gaskiya ba ki bi ƴaƴanki ba in kina da kananan ƴaƴa
duka cikin shekarar mun kuma samu bakuncin
ni dai ga fatu sunana fatu sadiqa li nasir da Niger sunan garin mu Al-Ghadad ni mai gitar ce ana yin gitar ana yin waka daga wajen mu nan ga garin mu Al-Ghadad babu wata wanda ke gitar sai dai ni
to su iyaye mata me kike gani suke fuskanta wani matsaloli suke fuskanta mata
in ka ga mata tana da problem sai dai ba ta da aure in tana da aure ba ta da problem
ita ce kawai matsalar mata a al'ummar mu zai
saboda kasan yin zamani yanzu iyayen mace ma in ba ta da aure ba ta jin daɗi saboda su yi tsoron ta yi wani abu ko ta yi shiri ko ta koma wajen karuwanci ko ta koma wani abu shi ne kawai matsalar matan buzaye kawai
sannan mun kuma samu bakuncin
da farko dai sunana Aisha Musa Adamu wanda aka fi sani da Aisha MC na yi sana'a kala-kala amma wanda ya fifice shi ne sana'ar da nake yi na MC wato wanda ake nufi da master of ceremony
wani irin kira za ki yi wa mata musamman matasa
kiran da zan yi ga matasa shi ne cewa matasa su tashi su nema na kansu saboda rayuwa ta canja ba kaman da ba ne wanda za ka zauna komai na zuwa maka da sauki matakan arewa misali
su ne wa'ansu za su ga ba sa son yin aiki suna da san jiki in ka zauna ba za ka ga zama ni misali ma ina son in yi kira ga mata ne matan arewa da sai su boye a gida su ce a'a su ba za su yi sana'a ba sai dai su lalle su kace a gefen gado to yanzu lokaci ya canja
bayan haka mun kuma samu bakuncin
Assalamu alaikum Idris Ado Zango kai dai matsalolin da muke samu tunda ina da bukata na musamman muna da yawa ajin yayi mana ka dawo da sai a ce mu matsa daga wani aji mu je wani aji ka je kai da kake da larura mutum mutane sun cika ajin ko kuma ana ruwa ka ka kara sa inda zaka je ko daga nisan guri zuwa wani guri irin wannan amma gaskiya da gyara ya kamata a gyara yanayin yanda makarantun mu suke saboda masu bukata ta musamman su ma su ringa samun sauƙin zuwa makaranta su ringa samun sauƙin yin karatu su ringa samun yanayi mai kyau na yin karatu
kun samu bakoncin Usaina Suleiman Adam
Malama Usaina sana'ar me ake yi
sana'ar guga
guga wani
irin gugan kaya na sutura na sawa muna yin ta maza da ta mata da yara duka muna yi
to ma sauraro gaba daya abin da ya sauka kenan a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su da Ms. Jolie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da fatan za a shiga sabuwar shekara lafiya
Madalla a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga sharhin wasu jaridan Amurka
Sharhin jaridan Amurka a cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako zamu fara da jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da caccakar ƴan jam'iyyar Democrat masu rinjaye a majalisar wakilan Amurka game da tsige shi yayin da ake ci gaba da takaddama a kwamitin shari'a na majalisar dattijai Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ƴan Democrat masu tsatsauran ra'ayi waɗanda suka bauɗe babu abinda ƴan Democrat suke so kamar a gaggauta shari'ar tsigewar a majalisar dattijai saboda sun ce shugaba Trump barazana ce ga tsaron ƙasa Makaryata ne majalisar wakilan masu rinjayen ƴan Democrat ta amince da daftarin doka biyu na tsige shugaba Trump a makon da ya gabata lamarin da yasa ya zama shugaban Amurka na uku da aka tsige shi a cikin tarihin kasar na shekaru 243 an zarge shi da yin amfani da ikon fadar shugaban kasa don amfanin kansa a siyasance sannan kuma ya toshe kokarin majalisar don bincikar ayyukansa kakakin majalisar kilan Amurka Nancy Pelosi ta jinkirta aikawa da daftarin dokar ga majalisar dattijai da ke karkashin ikon ƴan Republican domin fara shari'ar a majalisa ba ta da hurumin yin aiki har sai majalisar dattijai ta amince da dokokin da ke tafiyar da tsarin shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai Mitch McConnell ya sassauta adawarsa ta baya game da bukatar da shugaban ƴan Democrat Chuck Schumer yayi don sauraron shaidu daga jami'ai hudu ciki har da tsohon mai ba shugaban kasa shawara kan tsaro John Bolton da kuma mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney a yayin shari'ar tsige shugaba Trump sai jaridar Daily News inda aka rubuta labarin an kama wata mata mai shekara 26 da haihuwa bisa zarginta da kokarin yin satar kuɗi kusan dala miliyan 1 kimanin naira miliyan 360 cikin asusun ajiyar kudaden mijinta mai shekaru 77 an kama Lynn Helena Halfon a filin jirgin sama na Tampa International dake jihar Florida a yanzu haka Lynn Helena na fuskantar tuhuma da laifin karkatar da kuɗi shirya yaudara da kuma cin zarafin tsofaffi jaridar Tampa Bay Times ta bayar da rahoton cewa yayin da masu bincike suka sanar da mijinta dan kasuwa Richard Rappaport game da abin da matarsa ta yi ya ce ya yi kokarin ya fitar da shakku a kanta amma sai ta bashi kunya sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum jama'ar Amerika. Sunana Abdulshir Jula Musa Garba daga jihar Sokoto a Najeriya. Ina so in fara wannan dama a kira ga hukumar NEPA ta kasar jihar Sokoto a kan cewa Allah jama'ar Amerika ku san yin sakon tambaya mu ga yake. Ko Allah ne yake al'ummar gurba da yake ne. Da cewa mu ga sabon wata a jihar Tara ba wata al'gurba kuma duk a shin wata kuma sai gurba zai suna karɓar kuɗin NEPA. Ina kira hukumar NEPA da al'amuran bincike kwakwaf domin gane matsalar hutun NEPA.
Assalamu alaikum. Ke magana baban iyar shi tsaron hukumar Tauro ci ta Bauchi ta Nigeria. Da ga biyo ku yi ka sako na da cikin su ci ta Nigeria. Da duniya da ba ta Allah mai bai ta mana Allah tsara mana ta fadin fadiya.
Ni ne Abubakar Garba ga kwakwaf cikin hukumar Daki. Ra'ayi na ci ne ina kira ga EFCC su bincike. Ya ya riƙa ne rena mu wata kun mun ba ta aiki ne ya ana. Kuma nawa aka kashe a kansu kuma zuwa suka ci kuɗin da kamfanin taki na Port Harcourt ya kamata a kai inda ake yi wanda suka ci kuɗin ko wani abu ba ta ce da sauransu duk mun gani wasu gwamnonin ɓarayi za ta kuɗin suke to haka ma ministocin ka fa wallahi yawanci suna APC suna PDP ko ɓarayi ne yawancinsu wallahi ba cigaban Najeriya suke so ba wari Allah ya taimake ka Allah kuma ya tsora ka kan maƙiyanka na gode.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Bata Adama Raifata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Ina son amfani da wannan damar in miƙa gaisuwa ta ta Kirsimeti ga ƴan uwa Kirista a ko'ina a duniya. Sannan kuma ina fata za mu shiga sabuwar shekara lafiya. Ina kira gaban hukumar Najeriya shugabanni a jigoron Allah jami'an tsaro a jigoron Allah alƙalai a jigoron Allah sarakunanmu na gargajiya a jigoron Allah gobe ɗaya da jikoki a daina yawo da hankalin al'umma a jigoron Allah a tsare mutuncin ƙasa saboda ɗaya da jikoki.
Kafin mu sallama ga Muhammad Hafiz Baballe da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da caccakar 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat a jiya Alhamis akan sige shi da suka yi yayin da 'yan majalisar suke ci gaba da ja-in-ja akan shari'ar da zai fuskanta a majalisar dattawan kasar. Wata 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da ma'aikata wadda ta wallafa wani saƙon Twitter a ranar Laraba da ta gabata ta ce ta shigar da ƙara ɗaya daga cikin masu ɗauko rahotanni a gidan talabijin na gwamnatin Iran da ta tilasta mata furta cewa ta rufe shafinta na kafar sada zumunta. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun kutsa kai a shaguna a kwana na uku da ake zanga-zangar Kirsimeti a yankin Hong Kong jiya Alhamis inda suka kama mutane da dama bayan da masu zanga-zanga sun yi da fuskoki suka karaɗe cikin shagunan wasu suna watsa fenti da kuma dakatar da ayyuka a gidan sai da abinci.
Masu sauraro anan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo. Kuma kuna iya kama ka aiko mana da sakonni a kodayaushe ta hanyar email ta adireshin mu hausa.chat-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho a kan lamba alamar tarawa 1-202-205-9945. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, Muhammad Hafiz Baballe sai Solomon Abu da ya haɗa mana shirin da injiniyanmu ta yau, Malama Zainab, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku ne lafiya.